Majalisar Dinkin Duniya ce dai ta ware kowace ranar Litinin ta biyu a cikin watan Fabrairu kowace shekara domin gudanar da gangamin fadakarwa game da hanyoyin tallafawa rayuwar waɗanda ke dauke da wannan cuta ta farfadiya. A nan Kano, cibiyar kula da masu wannan lalura da ke karkashin kulawar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta gudanar da taron karawa juna sani tsakanin jami'an kiwon lafiya na asibitin da sauran kwararru. Dr. Aminu Taura shine babban jami'in da ke kula da cibiyar.
Ita dai ciwon farfadiya ciwo ne da ya shafi kwakwalwa, so duk abin da ya taba kwakwalwa ya ja mata wani rauni har ta yi tabo, to wannan taban yana iya zama tushen ciwon farfadiya. Matsalolin nan suna iya faruwa wani lokacin tun daga haihuwa, irin yaran da ake samun wahala a cikin su da haihuwar su fito irin ba sa kuka din nan, to yakan faru wani lokacin in sun taso sai a gansu sun samu farfadiya. Ciwon sankarau, mutum ya gaba da ciwon sankarau kuma bayan ya warke bayan shekara ɗaya biyu sai a ganshi da farfadiya. Har zazzabin nan na malaria, in yi zafi yana iya taɓa kwakwalwa. Duk abin da zai taɓa kai, ko misali hatsarin mota, wasu da aka sun yi hatsarin mota kai ya bugu, an yi kwanaki ba san inda ake ba, gaba an farfado an samu sauki kuma sai ga an samu ciwon farfadiya. Akwai kuma wanda za a iya cewa kaman wato yanayin halittar mutum ne take da matsala tun asalin, shi ma yana nan. Dalilan da yawa na ciwon farfadiya gaskiya.
Shi kuwa shugaban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kanan, Farfesa Aminu Zakari Muhammad, ya bayyana irin gudunmuwar da asibitin ke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta.
Sama da shekara goma kenan, saboda wannan asibiti ne da suke da kwararrun likitoci da nurse da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da suka san kan wannan ciwon farfadiya sosai, muka kafa wani sashi a ake duba masu irin wannan laruran. Suna zuwa, akwai clinic din su da ake yi so biyu a mako suke zuwa. Wasu daga cikinsu suna shan magungunan shekara biyar, shekara goma zuwa sama da haka, kuma yawancin marasa lafiyan ba masu ƙarfi ba ne. Asibiti suna daɗa tallafa musu da ba su magungunan wannan ciwon kyauta. To kuma asibiti tana shirya lekcoci da faɗakarwa a cikin al'umma a kan wannan ciwon.
Dr. Aminu Taura ya yi ƙarin bayani dangane da matakan da jama'a ya kamata su ɗauka a duk lokacin da suka ga farfadiya ta kada mutum.
Al'umma ya tuna cewa ciwon nan ba a ɗauka sa. Kyamaci mai ciwon farfadiya, in ya faɗi a ƙi matsar da shi, ana ganin sa a cikin hatsari a ƙyale shi. Wani ma ya sa hannunsa a wuta, ba za a janye masa ba saboda ana jin tsoron wani an taɓa shi in yana cikin wannan ciwon. Yana iya dawowa kai jikinka, ko in yawunsa ya taɓa ka, ko ba wani ma ka taka ƙasar da ya faɗi a kai. To duk irin wannan gaskiya kamata a ce an yi watsi da su, a tallafa musu.
Dr. Aminu Taura kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.